إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا مماتة إنا يمكو سلما إرن تأدين المسلمين إنا فضلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا كارغودي والله تبارك وتعالى ما يقومي ما يقوى da ya hada mu a cikin wannan masallaci na Juma'a da ke garin Tudun Jikun a karamar hukumar mulki ta Zaria jihar Kaduna Najeriya a wannan safiya ta Alhamis 2 ga watan Sha'ban bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1436 wanda ya dace da 21 ga watan 5 shekara ta 2015 a kalandar albashi ina so in fara da baku hakuri kasancewar wannan shine karo na uku da aka sa wannan zama amma Allah bai kaddara an samu yi ba kuma abubuwa da dama dai sun faru wanda suka sa haka din wanda ina ganin ba sai an yi magana kansu ba kawai dai tunda Allah ta'ala ya bani ikon amsa gayyata kamar yadda aka nema to nagode mashi sa'annan ku kuma ina ba ku hakuri akan abin da ya faru a baya ina roƙon Allah ta'ala ya sa jinkirin ya zama alkhairi gare mu baki da bayan haka an nemi in yi magana akan harshe saboda muhimmancin harshe da kuma hukunce-hukuncen da yake da su ko abubuwan da ya kamata a ce mun sani game da harshe don haka bayan na ɗan yi nazari akan yadda ya kamata in kira mawdu'in na sanyawa mawdu'in suna ni'imar harshe da wajibcin tsare shi ni'imar harshe da wajibcin tsare shi watakila wata daga cikin ku ko wasu daga cikin ku su rika tunani harshe har wani abu yake da shi na musamman da ya cancanci a bashi kulawa ta musamman amsar ita ce domin harshe na daga manyan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa bayansa me kuke tsammani da Allah tabaraka wa ta'ala ya yo mu babu harshe kun ga magana ba za ta yi ba to tunda ko magana ba za ta yi ba akwai matsala sannan ba za mu iya ɗanɗano ba mu dandana abu mu gane mai zaki ko mai daci ko mai tsami ko mai hamami ba za mu iya ganewa ba domin ba da hanci ake gane waɗannan ba ana iya fahimtar kamshi da wari ta hanyar hanci amma zaki ko dadi da rashin shi daci ko bauri ko hamami duk waɗannan ba sa samuwa sai ta hanyar harshe don haka harshe ya zamanto daya daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa bayansa da harshe ne ake iya yin bayanin da Allah ta'ala ya sanar da mutum domin a cikin alkur'ani a suratul rahman aya ta uku da aya ta hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce khalaqal insana 'allamahul bayan ya halicci mutum ya sanar da shi bayani wannan bayanin ba za a iya yin shi ba sai ta hanyar harshe da harshe ne ake ambaton Allah ayi nau'o'in zikiri da karatun alqur'ani da addu'o'i da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har dai zukata su samu nutsuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul ankabut aya ta 45 wala zikrullahi akbar kuma ambaton Allah shine abu mafi girma wannan ambaton ba zai yi ba sai an yi amfani da harshe idan an ambaci Allah da harshe ta hanyar yin azkaru da addu'o'i da karatun alqur'ani da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai zukata su samu nutsuwa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a suratul ra'd aya ta 28 alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani kuma zukatansu ke natsuwa da zikirin Allah to waɗannan su ne dama alqur'ani ke amfanarwa su ne waɗanda wa'azi da duk karatun da ake ke amfanar da su Allah ta'ala ya ce ala bi dhikrillah ku saurara lallai fa da ambaton Allah ne tatma'innul qulub zukata ke samu natsuwa to tunda sai an ambaci Allah zukata za ta samu natsuwa karanta alqur'ani ambaton Allah ne salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nau'i ne na ambaton Allah addu'a ambaton Allah ne duk nau'o'in zikiri tasbihi haita hamidi tahlil hawqala da sauransu da isti'aza dukkan su nau'o'i ne na zikiri su ne in sun tattaru suka zama jiki suka zama to ruwa da jini da bargo a jikin bawa a jikin mumini sai ya zama zukata sun samu nutsuwa domin ta hanyar karanta alqur'ani ne za a san hukunce-hukunce a aiki da su a karanta hadisai a san hukunce-hukunce a aiki da su a yi zikiri a samu kariya daga abokan gaba a samu kariya daga shaidan a samu kariya daga zuciyar da take ammaratun bisu ta haka sai zukata su samu nutsuwa to kuma zukata su samu nutsuwa na buƙatar zikiri zikiri kuma yana buƙatar amfani da harshe duk da cewa ana iya zikiri a zuci to amma zikiri yakan cika ya tabbatu ya bunƙasa in an haɗa da harshe ga zuciya ta kudurce ga harshe yana ambatawa sannan gaɓuɓɓa su amsa wajen ɗabbaka abin da zikirin ya ƙunsa da harshe ne mutum ke fita daga duhun kafirci zuwa hasken imani ta hanyar furta kalmar shahada kalmar tauhidi idan mutum ya zo ba musulmi ba ne yana so ya musulunta ya shiga musulunci ya shiga hasken imani ya fito daga duhun kafirci me yake yi yana furta kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko kuma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai yayi wani abu irin wannan da halce sannan a ce wannan kam alhamdulillah ya shiga musulunci ashe kun ga harshe ko shakka babu yana da amfani kwarai da harshe ake yin sallama ga juna an hada a ce assalamu alaikum wa alaikumus salam da harshe ake umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da harshe ake yin gaisuwa da harshe ake dadada magana da harshe ne masoya ko masu son juna ko manemi wanda ke neman aure yake amfani da shi dan gamsar da wanda yake nema ta gamsu ta karbe shi da harshe ne ake tuba ga Allah a nemi gafararsa da harshe ne ake sulhu bayan an yi sabani tsakanin ma'aura ko tsakanin abokai ko tsakanin ƴan uwa ko makwabta ko dai waɗanda dalili yasa suke mu'amala tare duk waɗannan abubuwa ana yin su ne da harshe kun ga kenan harshe ko shakka babu yana da matukar muhimmanci kuma yana da matsayin da idan da za mu zauna nan daga nan zuwa faduwar rana muna kokarin bayani ba za mu kai karshe ba tare da matsayin da halce ke da shi da muhimmancin shi da amfanin shi ga dan adam to kuma shi halce takobi ne mai gefe biyu takobi ne mai gefe biyu wanda hakan yasa dole mutum yayi taka tsantsan wajen amfani ko mu'amala da halshe ta yadda zai yi amfani da halshe cikin abin da zai kawo masa amfani ya jawo masa alkhairi ya haifar masa da yardar Allah subhanahu wataala ya kuma nisanci amfani da halshe cikin abin da zai kusata Allah abin da Allah bai yadda da shi ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yadda da shi ba shi yasa zamu ga cewa halshe yana daga abubuwan da suka fi shigar da mutane aljanna ko shigar da mutane wuta domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya fi shigar da mutum aljanna menene mutum zai ko menene mutane za su yi wanda zai fi shigar da su aljanna a ranar kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace taqwallahi wa husnul khulq tsoran Allah da kyakkyawar dabi'a hali na gari mu'amala ta kwarai daga cikin kyautata mu'amala akwai magana mai kyau daga cikin kyautata mu'amala akwai kama harshe daga cutarwa sannan aka tambayi manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da abin da zai fi shigar da mutane wuta a ranar kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alfamu wal farj baki da al'aura baki saboda me halshi magana batanci cin zarafi cin mutunci kage da sauransu sai kuma alfarj al'aura saboda za a iya yin zina ko namiji ko mace ko ma maza da maza kamar yadda yake aukuwa yanzu wannan hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito na tabbatar da cewa halshe abu ne muhimmi kuma abu ne mai hadari yana daga abubuwan da su shigar da bayin Allah su shigar da mutane cikin aljanna ranar kiyama kamar yadda yake ɗaya daga cikin abubuwan da za su fi shigar da mutane cikin wuta a ranar kiyama Allah ya tsare mu da wuta shi yasa ma a wani hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man waqahu Allah ta'ala sharra ma baina lahayhi wa sharra ma baina rijlaihi dakhala al-jannata wanda duk Allah madaukaki ya tsare shi ya kame shi ya katange shi ya ba shi kariya daga sharrin abin da ke tsakanin dumbarun bakin shi me yake tsakanin dumbarun baki halshe da abin da ke tsakanin kafafuwansa biyu menene ke tsakanin kafafuwa biyu al'aura wanda Allah ya tsare shi ya mishi katangar ƙarfe ya ba shi kariya daga sharrin halshen shi da sharrin al'aurar shi bai ci mutuncin mutane ko yayi zagi ko tsinuwa ba ko yayi kazafi ko kiba ko annabimanci ba bai yi rantsuwa da sunan wani Allah ta'ala ba bai yi abinda yake halshe na sa ayi na saban Allah ba kalmar shirka ko makamancin wannan ba bai kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah ko manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ya tsare shi daga sharrin al'aura bai fada zina ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da khalal jannata zai shiga aljanna ranar kiyama ya jama'ar musulmi halshe fa matsayin shi da hadarinsa ya kai ga dukkan gangan jiki gaba daya a kowace safiya har yau din nan da muka waye gari yayi kuka da halshe ya kai karan halshe ya hada halshe da Allah ya ji tsoro ya ji tsoron Allah kar ya cutar da sauran gabuba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fadi a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idza asbaha ibnu adama fa innal a'dha'a kullaha تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن منك فإذا استقمت استقمنا وإذا وجدت وجدنا يجي إذن تن أدم يوائي قريد صافي دك كان قبوبا سا قبائيا قبائيا قبوبا سا سي سن يكوكا سي سن يلدف sai sun nuna muhimmancin halshe su ce masa ittaqillaha fina ka ji tsoron Allah cikin lamarin mu sauran gabuba hannuwa gabafuwa kai ciki baya waye waye kowace gaba sai ta gaya wa halshe taro za su kowace rana har yau sun fada masa kamar yadda wannan hadisin ya nuna ka ji tsoron Allah ya kai halshe game da al'amarin mu fayin da ma na hannu minka domin mu bangaren ka ne kai ne jagora kai ne jagaba fa inistakamta istakamna in ka tsayu akan hanya daidai baka karkace ba baka yi barna ba baka sabawa Allah ba istakamna mu ma za mu tsaya jamba za mu sabawa Allah ba wa in wajadta in ko ka karkace ka bauɗe daga hanyar Allah ee wajadna mu ma za mu tsinci kanmu cikin kaucewa da kuma baudewa daga hanyar Allah a cikin wani hadisi wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya hassana a cikin littafin as-sahiha dinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laisa shay'un min al-jasad illa yashku ila Allah al-lisana ala hiddatihi yace babu wani bangare na jiki babu wani bangare na jiki face yana kuka da halshe yana kai karan halshe wajen Allah saboda kaifin halshe yanzu nan sai ai maganar da take zaka ta da tutunjikun gaba daya halshe na hada yaki kamar yadda in ya so yayi abu arziki yana sulhun ta yaki wannan yasa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wata rana ya hau kan dutsen Safa sai ya kama halshen sa ya kama ya rike haka ya rike shi da karfi yace ya lisanu qul khairan tadnam waskut an sharrin taslam min qabli an tandam yace ya kai halshe halshe Abdullah dan Abbas fa babban sahabin nan ɗaya daga cikin manyan malaman alkur'ani cikin sahabbai ɗaya daga cikin manyan masana fiqhun addini cikin sahabbai wannan mutumi amma shi ma yana tsoron halshe ya kama halshen sa ya rike yace ya lisanu qul khairan tagnam kai halshe na ka faɗi alkhairi zaka samu rabo zaka ganimta zaka ci riba zaka samu ganima waskut an sharri ka kame daga sharri karkai zagi karkai batsa karkai tsugarara karkai tsinuwa karkai maganganu na kazabi karkai kaza karkai kaza wanda suke ba su da kyau taslam sai ka kubuta a wajen Allah min qabli an tandam tun gabanin ranan nadama ta zo sanna abdullahi dan abbas ya tiga bada cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aktsaru khataaya ibn adama fi lisanihi mafi yawan zunubai mafi yawan laifukan da dan adam ke yi daga harshen sa ne kenan mafi yawan zunubi na zuwa ne ta hanyar harshe wannan hadisi al-Imam Tabarani ya rawaito kuma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya hassana a cikin littafin as-sahiha hakanan al-Imam Ahmad da Ibn al-Mubarak sun rawaita hadisi ko asari daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya anhuma ya ce balagani anna al-abd yawm al-qiyamati laysa huwa ala shay'in ahnaku minhu ala misali yace labari ya zo man cewa a ranar kiyama bawa ba zai yi fushi da komai ba kamar yadda zai yi fushi da harshen sa sai ran shi ya bace sai ya fusata sai yayi nadama sai hankalin shi ya tashi game da harshen shi wannan harshen shine zai fi jawo masa nadama shi zai fi jawo masa bakin ciki shi zai fi jawo masa takaici da tashin hankali harshen nan da Allah ya bamu a matsayin ni'ima muke sakin sa yadda muka dama wannan yasa wasu daga cikin magabata a salaf da Qas ibn Sa'ida da Aksam ibn Saifi suka hadu a hanya bayan sun gaisa sai ɗaya daga cikin su ya ce wa ɗayan kam wajadta ibni adama min al-uyubi aibobi nawa ka gani a cikin dan adam na kaza yana kaza har guda nawa ka kirga game da dan adam sai wanda ake wa tambayan yace hiya aktsaru min an tusa ai aibobi da laifukan dan adam ai ba za su kirgu ba yace wallazi ahsaituhu 8000 aibin ni karan kaina sai da na kirga aibi na dan adam sai da na kirga guda 8000 aibi illoli matsaloli na dan adam sai da na kirga guda 8000 ووجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها yace sai kuma naga akwai wata dabi'a guda ɗaya kwara ɗaya wanda in dai kai wannan dabi'ar ka kiyaye ta ka tsare ta to duk aibobin guda 8000 na kirga za ka rufe su ba za a gansu ba sai shi wanda ya tambaye yace masa mahiya wata dabi'a ce wannan wadda in dai aka kiyaye ta shikenan duk aibobin nan 8000 za a shafe su a lullube su ba za su bayyana ba yace hifzul lisan tsara halshi in dai ka tsara halshinka in dai ka kama halshinka to aibobin nan guda 8000 da wannan malami yace ya kididdige game da dan adam to insha Allah ko wannan kwara ɗayan kame halshi tsara halshi to ya isa ya suturta duk aibobin nan to me yasa Muhammad ibn Wasi' rahimahullahu ta'ala aka nakalo ya ce hibbul lisani anin nasi ashaddu min hibbud dananiri wadrahim ashaddu min hibbud dananira wadrahim yace tsara halce da mutum zai yi daga aukawa cikin mutunci da haƙƙin mutane ya hana halkansa zagi da maganganun da ba su dace ba da aibantawa da cutarwa da sauransu mutum ya tsara halshe wahalan da ke cikin wannan ya ci tsanani a kan wahalar kai gadin dukiyarka kana dukiya kai gadi ko ka kai ta banki ko ka sa akwati ka sa ka haƙa ƙasa ka ribe ko makamancin wannan wahalar tsara halshe ka hana halshe ya shiga cikin haƙƙin wasu wahalar ta fi wahalar tsare dinare da dirhami shi yasa ma aka ruwaito Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya ce ba min shay'in ahaqqu bis-sijni min al-lisan yace ba wani abu da yafi cancanta a tsaure shi a tsare shi a tage shi a mai da baibayi a hana shi wandaka a hana shi shantakewa da yin yadda ya kamata yadda yake so kamar harshe ko barawo matsalar sa bata kai ta harshe ba babu abin da daure shi yafi babu abin da yafi cancanta a daure shi a tsare shi a tage shi a mai da baibayi da tarnaki kamar harshe ya jama'a mu duba yadda muke sakin harshe yau mu duba mu ga yadda muke mu'amala da harshen mu yaya bayan kuwa an ce matsalul lisani matsalul sabu'u in lam tuwathiqu ada alaika suka ce harshe kamar zaki ne ko da misa ko kura in dai ga kura ko da misa ko zaki baka iya kama shi ka daure ba me zai faru zai auka maka to haka harshe yake in dai baka tage ka daure ka tsare shi ba to harshe ko sai ya auka maka sai maka ta'addanci wannan ke nuna cewa ashe harshe takobi ne me gefe biyu za a iya yanka kaza da wuka mai kai mai gefe biyu ko a yanka kaza da bismillah ko zabo ko talatalo ko ragon suna ko ragon layya ko ba haka ba kamar yadda za a daukan wannan wukan a farka cikin mutum bai ji ba bai gani ba na farko ya halasta ko bai halasta ba ya halasta a yanka dabba a ci na biyun a farka cikin wani babu dalili ya halasta kun ga dai da wannan wukan guda ɗaya ce ga ta an yi amfani da ita cikin aikin alkhairi in layya ne akwai lada in ragon suna ne akwai lada in hadaya ne akwai lada in sadaka za a yi da shi aka yanka akwai lada ko ba haka ba amma kuma aka farke cikin wani da wukan kuma ba akwai matsala kun ga kenan harshe kwatankwacin sakin yana da gefe biyu zaka yi amfani da shi wajen aikin alkhairi in ka so ka samu lada ka samu rago da daukaka in ka ga dama kuma ka yi amfani da shi cikin abin da yake saban Allah ya haifar maka da fushin Allah tabaraka wata'ala wannan yasa ya zama wajibi ne ya ku ƴan uwa wajibi ne kowannen mu ya tsara harshensa ya kiyaye harshensa ya iya bakinsa ya kame ya tage ya yi da baibayi da tarnaki ga harshensa kari ya sake shi zuwa inda ya ga dama a'a ya tabbatar da cewa ya yi amfani da shi ne cikin abin da Allah ta'ala yake so kuma yadda da shi akwai ayoyin alkur'ani da dama dadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tarin yawa waɗanda ke ishara zuwa ga muhimmancin tage harshe da tarnaki da mai da baibayi da kare shi da tsare shi don gudun kar ya jawo maka barna a karan kanka kuma ya jawo wa wasu barna a cikin suratul Qaf aya ta 8 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid bawa mutum ba zai wani lafazi ba ba zai furci da wani zance ba face gaba gare shi akwai raqibun atidun mala'ikan da ke kiyayewa ya rubuta da kuma wanda yake shaidawa raqib mai kiyayewa ya rubuta atid wanda zai zama shaida ga wannan rubutu da aka yi ba mala'iku bane guda biyu masu suna raqibun atidun ba wannan raqibu wannan atidu kamar yadda da yawa da an taso ana jin haka ba haka bane sai sa ma Allah ta'ala ya ce raqibun atidun bai ce raqibun wa atidun ba kun ga babu wawu a nuna guda biyu ne a mala'ika dai da aka wakilta shi wa inna alaikum lahafizi kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun to wannan mala'ikun to kowa an wakilta shi an wakkala masa mala'ika idan mutum yayi laifi in yayi laifi mala'ikan zai yi kamar zai rubuta amma sai jinkirta masa awa shida har sai yayi awa shida idan ya tuba ba za a rubuta ba idan bai tuba ba to sai a rubuta to wannan wanda ya kiyaye ya ga abin da ya yi ya rubuta to kuma akwai wani wanda zai shaida yi saboda haka kowannan su wanda yayi aikin alkhairi za a rubuta kuma a shaida wanda yayi aiki mara kyau za a rubuta kuma a shaida shine raqibun atidun din kenan duk abin da halshenka ya furta ya furta duk abin da halshenki ya furta to ki sani cewa in malaki ne au alaiki ko dai ya zama zai amfane ki duniya da lahira ko kuma ya zama zai cutar da ke duniya da lahira Abdullahi dan Abbas babba malamin tafsirin alqur'ani a cikin sahabbai radiyallahu anhuma arwaito ya ce karkashin wannan aya ta ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yake yaktubu kullama takallamu bihi min khairin wa sharrin ko kuma yuktabu kullama takallamu bihi min khairin wa sharrin hatta innahu la yuktab qawluka akaltu sharibtu dhahabtu jitu ra'aytu hatta idha kana yawm al-khamis urida qawluhu wa 'amaluhu fa aqarra minhu ma kana fihi min khairin aw sharrin wa alqa sa'ira wa ulqiya sa'ira sa'iru Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace za a rubuta abinda duk mutane suka fadi duk abinda suka fadi na alkhairi da sharri har sai an rubuta fadin maganar da zaki yi kice na ta abinci sai an rubuta na ta sai an rubuta na tafi ko zan tafi ko na dawo sai an rubuta sai an rubuta na gani kalmar da zaki fadi ce ai na ga kaza sai an rubuta shi komai ba abinda zai rubuta komai kika fadi ma yalfidu min qawlin sai zo da na kira min qawlin kowace irin magana sai rubuta ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yace har sai ranar juma'a in ta zo ai ranar alhamis kun san a ranar alhamis ne yake daga ayyuka kamar yadda hadisai suka tabbatar har sai ranar alhamis sai a bidirar da ayyukan a bidirar da duk abin da mutum ya faɗa da abin da ya aikata gaba ɗaya a bidirar da su duk maganganunki duk alfaz lafuzzanki duk aqwal ɗinki sai a rubuta duk ayyukanki sai a rubuta sai a bijiro da su ranar alhamis sai a tsince duk aiki duk magana ta sharri a ware ta magana ta alkhairi a ware ta su ne za a yi sakayya kansu sauran abin da ba alkhairi ba ne ba sharri ba irin abin da za ka iya cewa la yusmin wala yugni min ju'in irin abin da yake da shi da rashin shi duk daya faɗi da bari duk daya su kuma sai a watsar da su ba su da amfani amma duk abin da yake ya kunshi sharri to za a rubuta za a ba da sakamako kanshi duk abin da ya kunshi alkhairi za a rubuce za a ba da sakamako kanshi al-imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda duk ya kasance imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya shi me yake nufi ka tsara harshen ka kenan ko dan in dai ba za ka faɗa alkhairi ba sai ka kama bakin ka baka shiru in ko bakin ka ko harshen ka zaki sake shi harshen ki ki sake shi ya faɗa alkhairi wannan ya ana saka dalla da za a samu falyaqul khairan aw liyasmut haka na al imam al bukhari da muslim surwaita hadisi daga abu musa al ash'ari radiyallahu anhu yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ayyul muslimina afdalu wani muslimi ne yafi falala a cikin muslimi gaba daya wanne ne yafi falala wane ne cikin su yafi falala qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda sauran muslimi gaba daya suka kubuta daga sharrin halshen shi da hannun shi bai shiga cikin mutuncin su bai masu batanci bai cutar da su baya zagi baya sharri da kage ko kazafi baya aibantawa baya tsinuwa sun kubuta duk daga waɗannan baya gibar su baya hada fada ta hanyar annabimanci duk baya waɗannan bai musu izgilanci kalmomi na izgili baya musu wannan shine musulmi sun kubuta daga harshensa sannan sun kubuta daga hannun shi sharrin hannun shi bai daukan kayan da ba a bashi bai taba abinda bai halatta taba ba bai amfani da hannun shi wajen aikata abinda bai halatta ba kaman mari ko duka ko nuni da yatsa na cin mutunci duk baya wannan wanda musulmi suka kubuta daga sharrin halshe da hannunsa to shine mafi fiti mafi falala a cikin duk musulmin duniya Allah ya sa mu cikin su haka na al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man yadman li ma baina lahayhi wa ma baina rijlaihi atman lahu al-janna wane ne zai bani garanti wane ne zai lamunce mani ya bani tabbas cewa ba zai amfani da abin da ke tsakanin dunkwarin bakinsa guda biyu ba wato halshe kenan a inda bai dace ba ba kuma zai amfani da abin da ke tsakanin kafafuwansa biyu ba wato al'aura kenan cikin abin da bai dace ba wa zai lamunce man wannan ni kuma in lamunce mashi aljanna to yar uwa kin ji kin lamunce wa manzo Allah waɗannan daga yau kin lamunce dan na san dai jiya dai ba kin lamunce ba jiya dai ko dazu ma ba kin lamunce ba zuwa dazu kafin a fara wa'azin da kin lamunce ba amma wata kila dai yanzu za ki lamunce cikin kuwa tece za ta lamunce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan abubuwa guda biyu na kin lamunce Allahu ya sha الامام البخاري يروي حديثي هر الى يوم دغ ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفع الله تعالى بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا ya hawi biha fi jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bawa kan furta kalma sai mutun ya fadi wata magana bai ma tunanin komai bai ma bada himma bai ma kai hankalin saurin ba ya fadi kai ba abin da ya dame shi irin yadda kuke din nan sai ta fadi kai ta kace dara kai astaghfirullah abin ya zama wasa don Allah ba haka dan na sai nace ba ku haka za ku shiru ne ko ku ce ana yi mai kun ku ce muna yi ba ku yi ne ai ka ji ana yi wa yau kenan kuke nan saboda kawai na zo daga kauye in nace kuna yi sai ku ce muna yi don kuna yin aiki eh za ku ce ana yi wasu kenan ba ku ba to manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba wa kan furta kalma wannan kalmar za ta sa Allah ya da kalmar da kan yardar da Allah irin kalmar da ke yardar da Allah shi wanda ya fade ta ma bai ma damu ba amma Allah sai ya daga darajar shi da wannan kalmar haka nan bawa kan furta kalma wanda za ta fusatar da Allah shi bai ma damu ba bai ma sani ba hankalin shi ma bai kai wurin ba amma a jefa shi cikin wutan jahannama a dalilin wannan kalmar ashe kenan duk abin da mutum zai fadi sai ya hatara ko ya san abin da zai fadi hadda da tawa ba sai yara ba hadda da tawa madalla to madalla al-imam ahmad da al-imam at-tirmidhi surwaya hadith daga Uqba ibn Amir radiyallahu anhu qal qultu ya rasul Allah man najatu Uqba ibn Amir yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene tsira mai zai bani dama in samu tsirara na kiyama in kubuta daga wuta daga fushin Allah daga azaba ranar kiyama mai zai kubutar da ni kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amsik alayka lisanaka wal yasa'aka baituka wabki ala khati'atika yace tsara halshenka kama halshenka kar ka saki halshe yayi yadda ya ga dama ya fadi ma sha'a mata sha'a kar kai haka wal yasa'aka baituka gidanka ya ishe ka ya zama ba sai ka je gulma ba ba sai an shiga makwabta gulma ba gidanki ya ishe ki in ma baki da abin yi karanta qur'ani yi zikirin Allah ta ciki alwalaki na bila raka'a biyu yi muraja'ar qur'ani in ba za ki iya kadi ba ko saka ba in baki da sana'a kin zama ballaga za ki raran maji to ta ciki zikirin Allah ki addu'a kar ki tafi gidajen mutane surutu tsugarara gulma yi da mutane kai kaza yi kaza yi kaza karki haka baiwar Allah karki haka ya amata Allah da in kin yi haka bala'i ne najatun da aka ce ba za ki samu ba kenan ke illa ma rahima rabbuna tabaraka wa ta'ala domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ce da aka mai shi ya bada amsa yankar wuka man najatu yace amsik alayka lisanaka kama halshenka wal yasa'aka baituka gidanka ya ishe ka wannan ba yana nufin kar aje ziyara bane wannan ba yana nufin kar aje barkar haihuwa an yi haihuwa bane wannan ba yana nufin kar aje ta'aziya bane wannan ba yana nufin kar aje jaje ne ko aje biki ba ba haka ake nufi ba wannan ba yana nufin kar a fita aje asibiti ko aje ziyara bane a'a abinda ake nufi in dai babu dalilin fita in dai fitar babu dalili ba fita ce mai dalili ba wanda shari'a ta yadda dalilin ba to ki zauna a gida ya fi alkhairi lazimci ɗakinki ya fi maki alkhairi ko tsakar gida ma kar ki fito in gidan haya ne da mutane daban-daban in dai gulma za a yi ki zauna ɗakinki ya fi maki alkhairi wal yasa'aka baituka wabki ala khati'atika kuma kai kuka akan zunubanka zunuban da ake yi ai kuka kansu ba a rika yin zunubi kuma ana faɗa wa mutane da alfahari ba ai nayi kaza ai mun yi kaza da alfahari yi kuka akan zunubinki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar haka ne za a samu annajatu tsira Allah ya haɗa mu da tsira ai kun tuna hadisin nan da al-Imam Tirmidhi rawaito ko hadisin da ke cikin arba'un an-nawawi hadisin Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin abubuwa daban-daban ko a ƙarshe gaba daya sai shi Mu'adh dan Jabal yace qultu ya rasulullahi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bana baka labarin abinda zai mallaka maka dukkan abinda aka fadi ba an gaya masa game da musulunci an gaya masa ainihin lagwadan jihadi an gaya masa kaza da aka ce bana gaya maka abinda shine zai mallaka ma komai ba kun tuna hadisin ko yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ka kama halshenka me Mu'adh yake sai yace wa manzo Allah ya rasulullah wa inna la mu'akhadun bima natakallamu bihi wai yanzu mu dinnan za a kama mu da laifin maganar da muke yi kawai dan na saki bakina na faɗi magana sai a kama da laifi abinda Mu'adh ke ne tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me manzon Allah ya ce masa fa qala sai manzo ya ce masa sakilatka ummuka mahaifiyarka ta yi wabinka wannan kalma ce da larabawa ke faɗi amma ba sa nufin abinda ta kunsa don wannan kamar mummunar magana ce ko mummunar addu'a amma laraba in sun faɗi su suna bayyanar da abin mamaki ne ko kuma idan kai maganar da ba a sa ranka yi ta ya kamata a ce ka sani kamar misali a magana ce habawa ne to kamar haka ne laraba su ne irin su wai haka wailak sakilatka ummuka da sauransu tunda an ce uwarka ta yi wajinka ai kamar ana nufin ne ta haife ka ka mutu ko ba ka ba kun ga mummuna addu'a ce amma laraba in sun faɗi ba abin da suke nufi kenan ba kun san ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa matsayi wajen kyawawan ɗabi'u shi kansa ma an aiko sa ne don ya cika kyawawan ɗabi'u da haka ba yadda za a furta kalmar da bata dace ba yace wa hal yakubbu an-nas
في النار على وجوههم الا صائد الفنتين wai akwai abin da ke sa mutane a kifar da su a cikin wutar jahannama akan fuskokinsu a wata ruwayar da sasannin jikinsu a kifa su cikin wuta akwai abin da ke jawo musu fiye da girbe-girben harasansu harshe akwai girbi ya faɗa abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama ina kallon shi ina jin shi na ji masa na hau dokin son zuciya harshe na yi faɗi in yi dariya bayan na yi ɓanna ki fadi ki yi dariya bayan kin yi banna ki fada abin da kika ga dama ba ki jin komai har ma ta rika ta ai kun san wance bakin ta baya haila wai ta isa kenan ta cika ta batse ba san cewa ta cika ta fashi bane wai ba ta jin komai ai kun san wance ai ba ta jin shakkan kowa to duk wanda ba ta jin shakkan kowa ta shiga uku sau tara 81 kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata a cikin wani hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallama yace man samata naja man samata naja wanda dai ya shiru ma yake magana in bai da abin da zai fadi na alkhairi ya zabi ya shiru to ai wannan ya kubuta ya tsira ashe gare ki shiru karki magana da ki faɗi abinda zai zama alaiki lalaki abinda zai zama wailun wa wailatun a gare ki a duniyarki da lahirinki wannan hadisi al-Imam Tirmidhi rawaito kuma Sheikh Muhammad Nasir bin Albani ya hasana cikin sulh sahiha haka na al-Imam Ahmad da al-Imam Tirmidhi surwaita hadisi daga Sufyan dan Abdullah radiyallahu anhu ya ce qultu ya rasulullah Sufyan yace nace ya manzan Allah hadithni bi amrin atasimu bihi yace ka bani labari shi Sufyan yake tambayar manzan Allah ko yake neman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya masa abin da indai aka gaya mai yake yayi zai tsira zai kubuta zai katange kansa zai zama masa katangar karbi me manzan Allah yake masa قل ربي الله ثم استقيم yace kace ubangiji na shine Allah sannan ka tsayi tsayin daka daidai akan gaskiya ba ta da ka karkace daga manufar wannan kalmar shahada ba ko imani ba qultu ya rasulullah Sufyan yace sai na kara cewa ya manzon Allah ma akhwafu ma yukhafu alayya menene mafi girman abin da ake mani tsoro abin da su jane tambaya kenan menene abu mafi girma da ake mani tsoro abin da ake tsoron kar in auka ciki kar in yi sakaci da shi menene mafi girman abin da ake mani tsoro fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike halkan shi ya haka yace wannan shine mafi girma mafi hadari abinda ake wa bawa tsoro a kansa halshi iya zagi gudano kika yi tun lokacin babana kafin ma haife ni kin zagi babana kin zagi kannin babana da yayin babana har aka haife ni ina jikan ki kin zage ni kin zagi kannina da yayina kin ga kin shekara 60 70 80 kina zagi wai ciki sa akwai aiki akwai aiki ko babu an tambayi fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada amsa yankan wuka menene mafi girma mafi khatari mafi tsananin abin da ake mani tsoro manzo Allah ya rike harfi zai ce wannan gashi dai dan mijibi in an yi kama na sa muna so mu ci akwai dadi ko to kun da dan wannan na dan adam kun ga dan mijibi ne bai kai nasa ba amma hadarin shi ya fi girman masallacin nan wallahi hadarin shi ya fi girman tunin jikin hadarin shi ya fi hadarin duk wani soja ko dan sanda da yake da mummunar kaidi akan ka ko akan ki saboda da wannan za a ita da gari gaba daya ah wai kun manta abin da ya fara a kasar Iraki ne lokacin da kasar Amurka ta sa kwamiti a ji a bincika ko suna da makaman kare dangi kun tuna ba kalma aka fadi da baki ba aka ce suna da makamai ba she sai aka ji aka rigirga kasan ba ko ba ka bane har she kawai magana daya magana daya ita ta ja wannan to daga wannan na tabbata za ku yadda da ni cewa har she yana da aibobi kun yadda yana da illoli kun yadda kamar yadda yake da amfani da alkhairi haka ne mun fadi kadan daga cikin amfanin shi ko zikiri da ake yi da salati da karatun alqur'ani da kalmar shahada da sallama da umarni da kyakkyawa da hane da mummuna da sasanta tsakanin masu sabani ko haka ba duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi da ake da halshi to a gefe guda kuma yana da hadari hadarin shi ya kai ya kawo tunda shine mafi girman abin da ake mana tsoro akai to yana daga cikin abubuwan da ake amfani da halshe da su na aibobi da illoli abubuwan za mu ambata kuma za mu kawo su ne a takaice ba dogon bayani za mu yi ga kowace gaba ba sannan in ba mu gama ba duk inda mai ya kare za mu tsaya amma dai ina fata za mu iya kai ga mafi yawan aibobin da illolin da na tsantsaro don in gaya mana da yadda suke aukuwa da kuma hadarin su in ba mu dauki matakin gyarawa illa ta farko kuma mafi girma watakila da halshe yake da shi shine fadawa Allah ko kuma yin magana game da Allah ba da ilimi ba yin magana game da Allah ba da ilimi ba alqawlu ala Allah bighairi ilmi yin magana game da Allah ba tare da ilimi ba wannan ya hada da kalmar shirka mutum da zai fadi ya fadi wata kalma da baki wadda za ta zama shirka ko ta zama aibantar da addini kamar yadda ake ambatawa an ce ma har a sashi Hausa na BBC an dan kawo maganar abin da ya faru a Kano dan tsakanin nan wasu yi wai maulidi na kaulaha na inyas a cikin bayanansu wai aka ce sun ce ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo duniya in bai bi tijjani da kaulaha ba inyas babu don su dashi kun ga wannan alqawlu ne ala Allah bi ghairi ilmi alqawlu ala Allah bi ghairi ilmi gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratul Isra aya ta 36 wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula karka faɗa cikin abin da baka da ilimin sa domin ji kunni kenan da gani idanuwa da zuciya abin da aka kudurce duk gaba ɗayan su abin tambaya ne a ranar kiyama a ce mutum ya fada cikin abin da bai da ilimi ya yi magana da ya ga dama ya fada abin da ya so ya yi yadda ya ga dama akwai hadari a cikin suratul a'raf aya ta 33 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul innama harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billah ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون الله تعالى yace kul kace ya manzo ya kai wannan manzo inma harama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana hakika Allah ubangiji ya hana ubangiji na ya haramta dukkan dangogin alfasha na bayyana da na boye zina luwadi da duk wani abu wanda ake daga bubba galibi su ne alfasha na bayyana da na koye wal isma da sabo zunubi wal baghya da zalunci bighayr al haqq ba da haqqi ba a zalunci mutum ba ji ba gani babu wani dalili wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana haka nan ubangiji na ya haramta ai shirka da shi da abinda bai saukar da dalili kanshi ba a dangantawa Allah abu a ce Allah ya ce har sai ka ji ba haushiya ta ce ai Allah ma ce tashi in taimake ka ai na Allah ya faɗa ka kuna baɗi ko ba ku baɗi Allah ma ya ce tashi in taimake ka ai na Allah ya faɗa ka alƙawlu ala Allah bighayri ilm eh gaskiya ne a addini an karantar da mu ka tashi kai kokari sannan ka dogara ga Allah amma da ka ce Allah ya ce tashi in taimake ka sai mu ce a ina ka rubuta ba dai a Qur'ani ba min suratul fatiha ila suratul nas la yujadu hadha alqawl ba a samu shi ina ka samu naki Allah ya ce tashi in taimake ka ha amma dai akwai hadisi akwai ayoyi dake fa'idantar da mutum ya tashi ya yunkuri ya kokari ya dogara ga Allah kuma amma ba ka faɗi kawai abin da ka so ba Allah ta'ala ya haramta wannan wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun hakanan Allah ya haramta ku fada masa abinda ba ku sani ba ku dangantawa Allah wani abu hatta sunaye na Allah ka fadi sunan da bai tabbata ba ga Allah ka ce sunan Allah ne ba daidai bane hakan ya saba shi da za ku ji malamai na cewa hatta asma'ullahil husna da aka haddace da yawan mutane guda 99 akwai wajen guda 27 da ba su inganta ba a cikin wannan jerin gwanon kila a cikin kuna akwai wajen 50 ko fiye da aka duka haddace ko Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min azwa ina as-Sabur haka ne a cikin wannan adadin akwai guda 27 da ba su inganta ba sannan za a fita cikin su a je wasu wuraren a hadisi a samu 27 ko ma fiye da ka a hada a samu 99 amma ba jerin yadda kuke karanta ba misali shi kansa as-saburu na karshen ba aya ba hadisi akan wannan sunan ar-rashid ba aya ba hadisi akan wannan sunan al-jalil ba aya ba hadisi akan wannan sunan ya zame da Abdul Jalil da kuma Abdul Rashid ya zame da su idan da zan sami yanzu wata ta gaya mani guda 15 a cikin waɗannan sunaye da ake karantawa har ake buga su a manna a bango ta gaya mani 15 waɗanda ba su inganta ba zan ba ta kyauta kafin in bar nan saboda haka duk wanda za ta iya ta rubuta ta aiko da shi ni ko zan ba ta kyauta kafin in bar nan amma har guda 27 za a samu wanda ba su tabbata ba da ka kira gaya wa Allah abu ba da ilimi ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun abinda Allah ya hana kenan kar a gaya wa Allah abinda ba a sani ba haka nan Allah ta'ala ya faɗa a suratul hajj aya ta 8 wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya cikin al'amarin Allah ba da ilimi ba bai da wata shiriya da ta zo mai akan haka bai da wani littafi da ya zo da bayani da haske na ilimi ya zo mai da wannan bayanin ashe kenan laifi ne a gaya wa Allah abu ba da ilimi ba malamai sun ce gaya wa Allah abu ba da ilimi ba magana cikin al'amarin Allah ba da ilimi ba na da fuskoki guda hudu fuska ta farko gaggawar yin fatawa da an yi tambaya mutum bai sani ba bai karanta komai ba maimakon ya ce ni ban karanta wani abu akan wannan ba a kawai sai ce aika sani ko cikin mata ana samun wannan an kira wata malama ana ce mata malama wata malaman ma mai bukun buku mata malamai ne wannan wani karatu ne da na ji shekara 31 da wuce a garin tukur-tukur shekara 31 da wuce na ji wannan karatun na je wani gida sai wata dattijuwa Allah ya jikanta ta zo tana koyawa wata mata karatu in ta faɗa matar sai ta faɗi in ta faɗa matar sai ta faɗi tana koya mata da gaskiya abinda na kiyaye na wannan rana bangaren da naji shine bukun-buku mata malamai sai ɗaliban ta ce bukun-buku mata malamai sai daga ba malami ba sai masani ke ƴar tsuntsuwar aljanna jiki na ta kore kore kafafuwa na ta Alhassan da Husaini wannan da kunni na naji ba labari ba na ga malamar na ga ɗalibar na ji karatun malamar na ji biya wa ɗaliban shekara 31 da wuce to wata malamar ma bukun-buku ma take koyarwa amma kuma da an tambaya fab sai ta bada amsa ga malam a wurin ma ba za ta bari ba ya bada amsa ba ita ce malamar a bugo mata waya a ce mata kaza ta ce eh kaza ne to ba wai mace ba har maza ana samun wannan matsalar a cikin mazan ma ya fi yawa mutum ya sa kanshi a matsayin mufti in ya sani ya karanta a littafi an ce kaza aka mai tambaya ce kaza ne bisa abin da ya karanta wannan ba laifi amma ya ɗauka duk tambayar da za a yi ko bai fahimce ta ba ko kabiyar bai gama warware ta ba zai wuf ya bada amsa ya saki bom abin shi al'umma ta zama cikin rudani ba abin da ya dame shi in an magana ya ce ai wanda ya saba haka ya yi bid'a to kaga wannan musiba ce to at-tasarru'u bil ifta da ghairi ilmin na daga cikin siffofi ko yanayi ko surorin yin magana game da Allah ba da ilimi ba na biyu sabawa nassin Qur'ani da hadisi da molanka da molanka mutum kawai ya sabawa nafsi da molanka ba yi da dalili an ce mai ga aya ko ga hadisi wannan hadisin sabiti ne qat'i thubut dilalar ta qat'iyya amma kuma yace a'a ai kaza yayi amfani da molanka da kwakwalwa da hankali ya saba to wannan alama ce siffa ce misali ne na ko nau'i ne na magana game da Allah ba da ilimi ba nau'i na uku ambaton hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da kokarin tantance ingantacce da wanda bai inganta ba wanda wannan yana daga cikin matsalolin malinta a wannan zamanin musamman ma tsakanin waɗanda ba su damu da su danganta kansu da sunna ba ba abin da ya dame su kawai sai ka ji mutum ya san ta ko magana ya ce annabi ya ce ka rasa inda aka samu zancen bai taba ji shi in ka ce mashi ina ma ya gani shi ya ma bai ma taba karanta ba tunda ya taso ji ana faɗi saboda haka shi ma ya kiyaye ko da ya zo malami bai taba damuwa ya karanta ya san inganci ko rashin inganci abin ba sai nau'i na hudu na yin magana game da Allah ba da ilimi ba wawantar da ra'ayin manyan malaman addini an ce al-imamu malik ya ce ko al-imamu shafi'i ya ce ko al-imamu abu hanifa ya ce ko al-imamu ahmad bin hanbal ya ce kana iya sabawa maganansu in kana ganin ka in ka fahimci akwai kuskure amma kai karan tsaye ko ka nuna shirme ne suka faɗi ko kuma ma su wane ne to wannan alama ce ta yin magana game da Allah ba da ilimi ba don waɗannan duniya gaba ɗaya ta yadda manya ne dakaru ne a harkar ilimi bujimai ne amma da yake dukkansu za su iya kuskure to in an ga kuskuren sai a kauce wa kuskuren a roƙa masa Allah gafara ba za a aiki da kuskuren ba amma ba za a yi musu magana ta raini ba ko karan tsaye ko nuna ba komai bane su ko nuna maganarsu ma da maganar waninsu na baya-baya kusan duk abu ɗaya ne wannan sai ya zamanto ya shiga cikin magana game da Allah ba da ilimi ba akwai alama ta biyar da ke nuna mutum na magana game da Allah ba da ilimi ba ya zama mutum yana maganar addini kawai bisa san zuciya, bisa san zuciya, babu wani dalili, ba hujja, ba aya, ba hadisi, ba kaunu sahibin, ba kaunu tabi'in, ba komai, yana magana yadda ya so san ran shi. To wannan ma alama ce ta yin magana game da addini, yin magana game da Allah ba tare da ilimi ba. Aibin halshe na farko shi ne alƙaunu alallahi da gairi ilimi, yin magana game da Allah ba da ilimi ba. Sai na biyu, giba, cin naman mutane, maza da mata an shiga cikin wannan, illa ma rahimar rabbuna. Kashi kuma Allah ta'ala ya ce, ayyuhal ladina amanu ijtanibu kaseeran minadh dhann, inna ba'dha dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. A cikin wannan aya da ke suratul hujurat aya ta 12, Allah ya haramta giba. Me ke ce giba? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi, ya fassara ta da kanshi, yake shine ka faɗi wani abu game da dan uwanka musulmi abinda baya so a sani, abinda baya so a sani ka faɗi, to wannan shine giba. Sai sahabbai suka ce, to idan abinda na faɗin yalle yana tare da shi yana aikatawa ba? Yace ai, yana tare da shi yana aikatawan, ai shine giban. In ko abinda ka faɗi ma ba gaskiya bane game da shi, ai kai masa kiran ƙarya. Amma abin mamaki, sai ku ji mace ta ce, ai ko a gabanta ma zan faɗi. Ta yi giba, ta ce wai ko a gabanta, to in za ki faɗi a gabanta sai hana giba. A gaban nata in kin faɗi kin ci namanta, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A inda kawai ya halasta a faɗi magana game da mutum, magana da baya so a sani, magana da ba zai so ko abin da ba zai so wani ya ji ba, shi ne in an samu ɗayan abu. 5-6, na farko a yi tambaya don samun fatawa, ana neman hukuncin shari'a a kan abin. Na biyu, mutumin nan ya shahara da fasikanci, yana bayyana abin, baya jin kunyar kowa, bai ɓoye komai, shi ma nan za a yi faɗi don tsawatar da mutane kar su faɗa cikin tarkon shi. Na uku, neman aure, an zo bayani, ana tambaya game da wance, wane na neman ta, an tambaye ki kuma kin san ballaga za ce ba ta da kamun kai, haramun ne ki ce ai ba za ki ɓata alheri aure ba, ki faɗi gaskiya game da ita. Wannan shine wajibinki. A nan wurin giba ba aibi bane, wannan giban babu laifi. Na hudu, a inda yake an zo an tabbatar da wane ya zalunci wane, wane ya je wajen alkali don ya faɗi zaluncin da aka yi masa, ai zai faɗi abinda wancan ɗin ba zai so a sani ba ko? Shi ma wannan babu laifi, ai wajen hukunci ne shari'a. Sai abu na biyar, a inda yake wato mutum ɗan bid'a ne, yana bayyanar da bid'a, yana kiran mutane zuwa ga bid'a, a tona asirin bid'an da irin abin da yake aikatawa don a kiyaye shi, shi ma wannan ba laifi. Sai abu na shida, idan ya zamanto mutum na neman ceto ne, wane da Allah ka taya ni kai mun magana da wane, ya sa man nauyin kaza ko ya ce sai ne kaza. Kamar misali abinda kan faru a makarantu haka na boko, kaga wani shaidani a cikin mutane ya ce sai ya yi batanci da ɗaliba kafin ta ci jarabawa ko wani abu mai kama da wani a makarantun da hakan ba a ɗauki matakan hanawa ba. To ba laifi ta je ta gaya ma wani malamin ko wani daban wanda zai iya mishi magana, ce da Allah ina neman taimako gashi kaza kaza, wannan ba giba ce da ta haramta ba, domin wannan neman agaji ne. Amma in ba irin waɗannan yanayi ba, in ba irin wannan yanayin ba, wasu sun ƙara da cewa idan ya zamanto siffantawa za a yi, siffar da sai an faɗe ta kafin a gane mutum. Misali, ina neman wane, ce wani wanan, wane yana nan, wani gurgu nan, akwai wanda yake so a ce mai gurgu, to amma wannan ai ba aiban tashi bane, siffan tashi ne don a gane, ko baka ba, ko wani baki nan haka, ko wata katuwa, wata katuwar mace tuke kiya sai an fasa kofa za ta fito. amma mu ce ce an fata gobe za ta fito ai kuma ya hada da wani abu kawai dai yake katuwa mana ba sai ya zauna haka ba ko kuma dan gajere ko dogowa duk wannan misali ne na siffar da za a gane to malamai suka ce waɗannan ba giba bane amma banda wannan duk abinda ka fadi game da waninka abinda baya so a sani to wannan ka sabawa Allah Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da aka yi mi'radi da shi tafi sama ganawa da Allah ya wuce wasu mutane suna da kumbuna kambori farata na ainihin wato a wato dalma suna kartan fuskokin su da kumbunan nasu suna kartan kirazan su da kumbunan nasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye Jibril suwaye waɗannan sai aka ce masa waɗannan su ne masu aukawa cikin mutuncin mutane masu yin giba masu cin naman mutane wannan hadisi al-imam Abu Dawud ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin wannan hadisi na Abu Dawud da shi ma dai yake cewa ya ma'ashara man amana bil lisani wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi la tattabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim فإنه من اتبع أوراتهم يتبع الله أورته ومن يتبع الله أورته يفضحه في بيته من ذا الله تياكو ودن دا سكي إيماني دا باكي سكي إيماني دا عرشي أما إيماني بيشي قصد يصب إيماني دا قسكي كاركو ركا ينجيبا كنا تنام متان كاركو ركا أوكا واتك متنش متان domin duk wanda yake bin mutuncin mutane yana so ya gano sirrin su ya je ya aibanta ya tona asirin su Allah zai bi nasa asirin wanda ko duk Allah ya bibbi abin da yake mara kyau sai ya kunyata shi ko a cikin gidan shi abu na gaba annamimanci gulma hada bada menene annamimanci shine a dauko maganar wancan a kai ma wancan a dauko maganar wancan a kai ma wancan dan ai mene dan a bata tsakanin su ashe idan ya zaman to an dauko maganar wancan an kai ma wancan an dauko na wancan an kai ma wancan dan a gyara tsakanin su ne wannan babu laifi ko amma in dai a bata tsakanin su ne a sa su sabani ko gaba a hada su fada a hada su rashin a sa su rashin jituwa to wannan shi ake kira annamimanci gashi ko Allah ta'ala a suratul qalam aya ta 11 ya ce hammazin masha'in binami tir da wayannan mutane kuwa masu zunde nuni da hannu da baki a aibanta mutum da wannan masu tafiya da gulma su kai maganganu dan su batanci tsakanin mutane shi zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul janna namamun annamimi ba zai shiga aljanna ba kamar da al-imam muslim ya rawaito hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta waɗansu kaburbura guda biyu sai ya ce waɗannan mutanen da ke cikin kaburin nan ana musu azaba kuma ana musu azaba ba don wani abu mai girma bane da su a ganin su yake da girma akan abin da bai kai ya kawo bane a tunaninsu ɗayansu bai tsarkake jikinsa daga fitsari yana sakaci wajen tsarki ɗayan kuma magulmaci ne wai ina kan dai ina da da ina gwamma ina ta sallar ta rogo ina kilishi gulma nawa kika yi yau da safe kafin ki fito jiya fa shekaran jiya fa makon da ya wuce watan da ya wuce bara ba abin mamaki ba kawai su deli ne wanda take dera ce ba har da su iya masu jikoki da ƴaƴan jikoki duk dai ba a saki wannan hanya ba sai waɗanda Allah ya tsare mun daina daga yau to in dai ba mu daina ba bari mu ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi sharrin mutane shine mai baki bi mai fuska bi ya je can ya nuna ya tare da wancan ya kwaso maganar wancan ya je aibanta wani a can ya amba ya tashi a can wurin ya kuma nuna wancan din ai kasan ni abin ma kamar ba in fada da ita saboda kaza 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 ta kuma kwaso na can ta koma nan wannan sune mafi sharrin mutane a wajen Allah ranar kiyama. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Sai abu na gaba, ƙarya. Ƙarya kure take ba ta yaya. Ƙarya kowace iri in ban da guda uku haramun. Domin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ayatul munafiki salatun, alamomin munafiki guda uku ne, idza haddasa kadhaba, in yayi magana kai ƙarya, wa idza wa'ada akhlafa, in yayi alƙawari ya saba, wa idza tumina khana, in an amince mishi an bashi amana ya haici, ya ci wannan amana ne. Kun ga ƙarya na daga cikin ayoyi alamomi na munafiki, kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Kuma Bukhari da Muslim da sun rawaito wani hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nar, kashedunku a hirdinku da yin ƙarya, domin ƙarya na kai mutum zuwa ga fajirci, fajirci na kai mutum zuwa ga wuta. Allah ya tsare mu. Wallahi ƙarya qaliluhu wa kathiruhu bala'i. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani gida, sai matar gidan take ce ma ɗanta zo ka karɓa, ɗan zai fita ta biyawo, tace mai zo zo ka karɓa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me zaki bashi, sai tace dabino, sai ce ba domin akwai abin da zaki bashi ba sai an rubuta miki zunubin ƙarya. Ha, firka shi mata, la ilaha illallah. Tabbijan wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tikisa dan Allah, ƙarya miliyan nawa kike ma danki sun dan fari malala gashin sani wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aje ke kam an yi rubutu, inda mala'ika ma na gajiya da ya gajiya rubuta miki zunubin ƙarya, wanda kika yi ma ɗanki ma kawai ɗanki ɗanki. Na an gota da tijiwa ina jin ta lissafa ta yi shekarar da 60 tana zagi tana ƙarya ga yara, na ga tana ta kaɗa kai na ganta, na an gota ina kallonta na ganta, ko a dama da ni take ko a hagu ne ko a tsakiya na dai ga wata. Zunubin ƙarya za a rubuta maki in kin ce ma ɗanki zo ki karɓa, ba abin da za ki bashi. Me yasa za ki faɗi wannan? Don kar ya fita je mota ta bige shi ko? Don kar ya fita je wani abu mara kyau ko? Amma duk da haka in dai ba abin da za ki bashi, sunan ki maƙaryaciya ya kande. Ba kande ba kam ko kande tuni yau, ki san cewa wannan ƙarya ne, ana rubuta zargi a kan shi. To amma kuma a cikin dukkan nau'o'in ƙarya, abin mamaki, akwai manyan ƙaryayyai, akwai na ƙasa da su. Ƙaryayyayin da suka fi kowace ƙarya muni guda huɗu ne. Waɗannan ƙaryayyayin sun fi kowace ƙarya muni. Na farko, aiwa Allah da manzon Allah ƙarya. Yiwa Allah da manzon Allah ƙarya. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba li yudilla an-nasa bighairi ilmi inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. A surat al-an'am ayat 144 Allah ya ce babu wanda yafi zalunci fiye da wanda yayi wa Allah ƙarya, ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah don ya ɓatar da mutane ba da ilimi ba. Lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai. Haka nan a suratul Nahl aya ta 166 Allah ta'ala ya ce innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Lalle masu ƙirƙiran ƙarya su dangana wa Allah ba za su samu rabo ba, duniya da lahira. Shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi la takzibu alai fa innahu man kazaba alayya falyalid an-nar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kab kuma ƙarya duk wanda ya kuskure min ƙarya to wuta zai shiga kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito haka nan al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min a'zamil fira an yad'i ar-rajul ila ghairi abihi aw yura aynuhu ma lam tara aw yaqul ala Allah ala rasulillahi ma lam yaqul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mafi girman ƙarya shine mutun ya danganta kansa ga wani bababan shi ba saboda baban shi talaka ne ko an haife ta bisa tsautsayi baban ta maroki ne ko makadi ne to ga wani yazo saurayi yana santa sai ta kalli wani makwabcin baban ko abokin wata ta ainihin gidan wani wai ta danganta kanta ga wani don baban ta talaka ne ko baban ta kaza ne ko kaza tana sane to wannan shine mafi girman ƙarya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga mafi girman ƙarya ko ko mutun ya faɗa abin da bai gani ba yace ai ya gani kamar da zaka ga mata sun zo suna ba labari ana tantance gadi ciki a gidan biki ai a gaba na kai kaza wallahi baka gani ba fa ƙarya ne kawai shaci faɗi ne kawai kawai ta ji dadin mai kuka ne kawai shikenan ta faɗi la ilaha illallah iya ba a ji kunya ba ko kuma ya danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda bai faɗa ba mutum ya ce manzon Allah ya ce kaza alhali bai faɗi ba wannan na daga cikin mafi girman ƙarya to kashi ɗaya kenan na girma na ƙarya mafi girma mafi muni sai nau'i na biyu na girma mafi muni mutum ya yi ƙarya don ai dariya masu barkwanci ko ba ka ba akwai waɗanda sana'ar su ma barkwanci ko ba ka ba za ka ga ana nasa a talibijin su wai kawai su ba da dariya ne su ƙirƙiri ƙarya su faɗi kaza don kawai ai dariya kawai don mutane su bushe dariya ba da haka ne ake samun wawan sarki ba a fada babban bala'i ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wailun lillazi yuhaddithu bil hadith li yudhika bihi alqaum fayakdhibu wailun lahu wailun lahu inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce boni azaba ta tabbata ga mutumin da zai magana don ya ba mutane dariya don haka sai ya ƙarya manzo Allah ya ce kai can shi bane ya tabbata gare shi bane ya tabbata gare shi kai can shi kai can shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina matan nan mai zuwa gidan biki ta bada dariya ta kirkiri waccan magana ta ce kaza a kwashe dariya a bushe dariya la ilaha illallah akwai wanda ake kiransu da turanci wai entertainers entertainers wai su kawai aikin su ba da dariya ai barkwanci ai kaza ai kaza la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi al-imam abu dawud tirmidhi suka rawaito sai nau'i na uku na girma mafi muni na ƙarya mafi muni shine yin ƙarya game da mafarki mutum ya ce mafarkin kaza bai yi ba ba yace yayi don Allah ana faɗin haka ko ba yi to bari ku ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allama bi hulmin lam yara kullifa an ya'qida baina sha'iratayn wa lan yaf'al duk wanda ya kirkiri mafarkin ƙarya ya faɗi bai mafarki bai ce ai ya ga kaza a mafarki ai ya ji kaza ko ai ya ga kaza a mafarki to a ranar kiyama za a kawo alkama guda biyu alkama guda biyu bashi za a kawo alkama guda biyu a bashi a ce ya kulla su sha'ir alkama guda biyu ƙwayen alkama an dai san alkama ai za a kawo a ce ya kulla su zai yi manzo Allah ya ce walan yaf'al ba kuma zai iya ba zai azaba ta za a mai kenan za a ce sai ya kulla ina masu yin ƙarya game da mabarki to su ji maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mataki na hudu na ƙarya faɗin duk abin da aka ji duk abin da kika ji sai kin je kin faɗi sai kin bar labari duk abin da kike gani sai kin je kin faɗi duk labarin da kika je kin ga musu to wannan shine mataki na hudu na ƙarya ko nau'i na hudu a cikin nau'o'in ƙarya mafi muni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kafa bil mar'i kadhiba an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutun ƙarya ya bada labarin duk abin da yake komai kika ji sai kin je kin fadi komai Hausa ana cewa ciki ba a yi shi don tuwo kawai ba, ko ba haka ba? Ran da aka waye gari ba ki da sirri to aike ballaga za ce, kin zaman to ha-ha-ha in ji kanawa. Kun san kadawa, sai sun dara baki sannan su faɗi ha-ha-ha. Sai kin zama su? Ne ba ruwa na koda akwai bakanuwa ba kun da dame haka dai suke an ce su zo Zaria a koya musu Hausa sunki suna karambani saboda haka takeita ƙarya dai da kuke gani kowace iri mun ce mene haramun bil kitab wa sunnati wal ijma'i amma an to gaciyar abubuwa guda uku abu na farko wajen yaki an shirya za a fita rana kaza a fito a gaya wa mutane rana daban ko an shirya za a wuri kaza a fito a faɗi wani wurin daban don a badda tunanin abokan gaba wannan babu laifi la'anna al-harf khud'a yaki dan zamban dan dubara sai na biyu ƙarya don sulhu ana sabani tsakanin wance da wance ba a ga maciji ba a zama lema daya inuwa daya ba a gaisawa ko sallama kila ba sau juna don saboda ba su fahimci hadarin haka ba ki je ki ganda da ƙarya wajen wancan ki ta ai da zuma ka hada wancan ta ce a gaishe ki ita ma dai tana jin kunya ne wannan abu duk kuke bai dace ba wancan ta ce fare kuwa amma ta ban mamaki ba ita ce dace to ai kuma kin san ana jin wa'azi kullum alali ba ta ganta ba ba ta aiko ta ba ta koma to shi kenan sai ta koma wajen wancan cikin ai wancan mata ce ba ta ji dadin abin da ke faruwa tsakaninku ba mai ta yi wannan matar ƙarya amma don mene don sulhu wannan ba matsala sai na uku ƙarya tsakanin miji da mata ba tsakanin saurayi da budurwa ba miji da mata ba tsakanin bazawari da bazawara ba miji da mata ya je kantin fari ya ga wani yadi da ya fito kwanan nan wani zani ya fito sabon shigowa bai zo Najeriya ba sai kwanan nan Allah ya bayi sa'a naira 1000 ne ya siyo kawo mata a tamfan ta kalla ta kwala wato murna tace mai gida yau ka kusa zama baba saboda dadi masha Allah yanzu wannan zanin nawa ne yace mata ai wannan da kyar aka ron man naira 5000 kun ga wannan rana za a mai cikon tebane yayi in ya kwana uku bai bada tebane ba yace ai wannan zan da nasiyo ne ai za ta fito da kudi wannan kudin na zobo da take yi ta boye alalita za ta fito da shi ba ba kamar ne wannan ba laifi domin a gyara zama ne a kyautata alaka a manne a danƙwaye wa juna wannan ba matsala ko kuma ita Allah ya ba ta sa'a malam ta yi wani abinci rangadadau irin abincin nan da idan aka kawo mai gida yana loma daya sai ya ji kunninsa kamar wai ga mota can ta tsaya kofar gida kun za ku irin wannan abincin ko sai rika jin kunnin na kai ku rika lura da su ku rika lura amma ban da nini ba na haka amma ku rika lura da su idan ku ga mai gida ya fara tokali ya ci ko ga ya fara sosa kunni ya ji kunninsa na zuyi alamar mota ta ta kobar gida ba komai dadin abinci ne ya ce mata ke wai wannan abincin ba ta ce he ai wannan ce fannan tarin da nayi na wata shida na dauki zubi yau rabin shi ciki ya kare yaya wannan ƙaryar za ta cutar da shi saboda haka shari'a ta yadda dan gyara zamani amma idan ƙaryar da za ta cutar ne ko a tsakaninsu haramun ne amma ƙaryar da za ta gyara zamantakewa da kyautata alaka wannan babu ne amma tsakanin miji da mata muka ce ba saurayi da budurwa ba ba zabazawari da bazawara ba ba su aka ce ba sai aibin harshe na gaba shaidar zur mutun yayi shaida akan ƙarya gashi kuma Allah ta'ala ya faɗa a surat an-nisa 135 ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw liwalidayn wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an tadilu wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira a wannan ayar ina tsallake fassaran gaba ɗaya ne saboda yanayin lokaci a wannan ayar Allah ta'ala ya nuna wajibcin atsayu da gaskiya wajen shaida koda shaidan nan da za a faɗi akan uba ne ko uwa akan ƴaƴa ne ko ƴan uwa a faɗi gaskiya cikin abin da aka san kun ga ko anan ma in aka zo batun neman aure ana son shaida ashe gaskiya ita ce ka faɗi abin da yake daidai ko ba ka ba in aka faɗi abin da ba daidai ba in shaidan zo in kaji aka yi na ƙarya ko aka gyara magana ba gaskiya ba duk shaidan zo ne wannan ba yadda da shi ba Allah kuma ya ce qawwamina kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah a bada shaida don Allah ba don wani abu ba haka nan Allah ta'ala ya faɗa a suratul furqan aya ta 72 a inda yake siffanta mu'mine na ƙwarai daga cikin siffofinsa yace wallazina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama sune waɗanda ba sa shaidan zur ba sa shaidar ƙarya su bada shaida akan ƙarya ba sa yi kuma idan sun wuce sun ga ana wasa na banza abubuwan da ba su da amfani sai su wuce cikin mutunci su sauri su wuce wurin don kar musiba ta auka musu an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da manyan zunubai yace shirka da Allah da sabawa iyaye da kashe rai ba tare da haƙi ba da kuma shaidan zur kamar da al-Imam al-Bukhari ya rawaito sai aibi na gaba kazafi kazafi ya ku iyaye mata kar ku manta ba a dade da fitowa daga gugguwar siyasa ba kun tuna a inda mutane suka rika difan bayin Allah da manzo marasa kyau ko ba haka ba har malamai ba su kubuta ba na ji labarin nan tudun jikun ma ƴaƴanku wasu daga ƴaƴan wasu daga cikin ku ba su kyala hatta malaman mu ba an yaka ko ba yi ba kuna ina kuka goya musu baya kuka kyale su wasu kuma suka karfafe su la ilaha illallah kuka cutar da alfarmar ilimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ba shi cikin mu ba shi tare da mu wanda bai girmama malami ba ko kuma wanda bai girmama babba ba ya ji tausayin karami ba ya kiyaye haƙƙi da alfarma da mutuncin malami ba amma kuna ina ai wajuna kage ai wajuna kazafi a faɗa abin da bai dace ba ai wajuna sharri wannan ya tafi wancan da kalma saboda wai siyasar demokradiyya wai ɗan yarfiya ce sai an yarfe wallahi da mutum ya san illa da aibin da ke tattare da wannan da ya gwammace ba a haife shi ba ma kwata-kwata ma domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga cikinsu ai ya ce me ya ambaci kazafi ai wa mace kazafi mutum ya kirki mumina wadda ta shagala ba ta tunanin komai sai addini sai kamun mutunci sai kamewa sai mutunci amma a rika ce mata ninja dan ta sa hijabi zumbulele da niqabi a rika gaya mata maganganu na batanci wasu ma su ce ai makarantar da suke zuwa ai kaza ne ko ba abin haka ko kuma a ga mutum kamamme kammalalle ana ta bibiyarsa da sharri a ce masa ai wannan duk wani kaza kaza duk ƙarya ne ai ba ko wani shaida ba komai ko dan siyasa a ce yayi kaza alhali bai yi ba kazafi a jebi mutum da abin da bai yi ba to kazafi na daga cikin abubuwa bakwai masu halakarwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito kai wata hadisin ma da Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ce wai man kazaba mamlukahu wa huwa bari'un mimma qala julida yawmal qiyamati illa an yakuna kama qala ko yakki ce kikai ma kazafi kikai ma sharri ko danki ne kikai ma sharri ko bawanki ne ko baiwarki ko mai maki aiki a gida mai taimaka miki da aiki wanke wanke da shara da reno da sauransu duk wanda aka yi wa kazafi manzo Allah a wannan hadisi yake duk mutumin da yawa bawan sa kazafi sai a ranar kiyama an masa bulalan kazafi me yasa aka ce sai ranar kiyama saboda idan ubangida yawa bawan sa kazafi ba za a yi mishi bulala 80 na kazafi ba shi ba za a yi mishi ba to kai ya dauka ya tibulus wallahi bai ci ba a ranar kiyama sai an mai bulala din nan na kazafi sai dai in abin da ya fadin gaskiya ne to ina muke ba bayi ba ma ƴaƴa masu yanci ma kazafi muke musu kishiya ce wa kishiya sharri ko ba kamar tai mata kazafi ta sa mata magana ba a haka uwa tai ma ƴaƴan kishiya sharri ana haka ko ba a yi ko ta sa ƴaƴanta su ma ƴaƴan wancan ɗakin sharri ana haka ko ba a yi tai ma ƴan uwanta kanni ko yayi sharri ana haka ko ba a yi makwabta ƴan uwa dangi da sauransu duk ba a yi to duk wanda ya ma wani kazafi to ya san abin da ranar kiyama Allah ya tsare mu abu na gaba jayayya aljidalu bil batili ai ta jayayya ba akan gaskiya ba ba a samu haka wata kawai an santa in dai jayayya ne ba a kure ta sai dai a hakura a bar magana ko ba haka ba akan ƙarya kuma babu dalili ba hujja ba gaskiya wannan babban bala'i ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala thumma tala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun manzon Allah yace ba za ka mutane sun bata ba bayan da suna kan shari'a fate ka iske cewa mutane ne wanda suka shahara da jidali jayayya mara dalili wannan hadisi al-imamu tirmidhi da ibnu majah suka rawaito hatta wajen neman ilimi wadda duk ta nemi ilimi domin ta jayayya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta shiga wuta neman ilimi ba yana da amfani ba ilimin addini to ki nemi ilimi don ki samu ki jayayya da wasu to wannan ma dalili ne na shiga wuta kamar yadda hadisin ibnu majah ya tabbata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce gida ya ba da garanti na gida ga duk mutumin da bai yi jayayya ba ya bar yin jayayya ko da ko shi ke kan gaskiya ko da shi ke kan gaskiya aibi na gaba husuma in an zo fada ko an yi sabani mutum ya wuce gona da iri mace ta fi tittike ta kiyarda a yi sulhu ta kiyarda a gyara abin ta kiyarda a sasanta wannan irin husumar a ce wane ko wance sun cika husuma wannan ma yana da illoli da aibobin harshe Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladd al khisam Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda maganarsa kan burge ka saboda jayayya sabagen husuma ya iya magana da tsara ta ya iya kara barna alhalin Allah yake kuma amma Allah bayyana Allah shaida ne akan abin da ke zuciyarsa ba gaskiya bane ba alheri bane kawai jayayya ce mai tsanani husuma ce shi mai tsananin husuma ne haka Allah ya faɗa a suratul baqara ayat 104 ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito inna abghadar rijali ila Allah al-aladdu al-khafiy waɗanda Allah ya fi ƙi a cikin mutane waɗanda Allah ya fi ƙi a cikin mutane shine wanda yake da tsananin husuma 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 ko da yaushe wata macen a gidan miji kafin miji ya faɗi ta faɗi dari bakinta ya fita kobi kai ta zama fitinatu sai Allah ta gaba rantsuwa da wani Allah a rantse da wani Allah ko malami ko shehi ko mala'ika ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko wani abin da ballantana irin abin da yake da na kabarin tsoho rawanin sarki da sauransu duk waɗannan Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta har ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man halafa bil amanati falaysa minna wanda duk ya rantsuwa da amana yace na rantse da amana na rantse da amana to wannan manzo Allah ya ce bai tare da mu ko Ka'aba haramun ne a rantsa da ita mu ce ce na rantsa da Ka'aba yayi babban laifi don Ka'aba halitta ce sai dai ce na rantsa da ubangijin Ka'aba wa rabbil ka'abati wannan babu laifi wa rabbil ka'aba mutum na iya faɗin haka wa rabbil ka'abata na rantse da ubangijin ka'aba wannan babu laifi amma dai mutum ya rantse da ka'abar kanta ko da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya saba wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ate ala inna Allah yanhaakum an taliku bi abaikum فمن كان عالبا فليعلب بالله او ليصمت من الله صلى الله عليه وسلم يتي الله يا انا كوني رنسوا دا iyayen ku wanda duk zai rantsa ya rantsa da Allah ko ya shiru wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sai aibi na gaba gori gori kun san ko mata sun fi kowa e gori ko ba kaman wanda sun yi shiru to Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wanda kai imani kar ku bata sadakokin ku ayyukan ku na alkhairi ta hanyar gori da fadin maganganun za su cutar kar ku yi haka in ba dan ni ba ma da ayi kaza in ba dan nayi kaza ba haka fa nan ta zo ne mata kaza amma kun ga kaza wa take faɗi wannan magana wa yake haka Allah ya faɗa dai a suratul baqara 264 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutane uku Allah ba zai musu magana ba ranar kiyama ba zai kalle su ba ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radi Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radi daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mannan da mai gori mai gori kin bada abu don Allah ashe dama ba don Allah kika bada ba in don Allah ne kika yi gori to kirayu kina gori ki mutu ba ki tuba ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ba zai magana da ke ba Allah ba zai kalle ki ba Allah ba zai tsarkake ki ba sannan kuma ga azaba mai radi abu hudu Bukhari da Muslim suka rawaita hadisi sai aibi na gaba yabo ba akan gaskiya ba yabo ba akan gaskiya ba mutumin da bai cancanci yabo ba saboda alhaji wane ne yana ba da sadaka ko kyauta ko saboda matar wane ne tana ba da kaza da kaza ana haka ko ba yi ai ta faɗin abinda ba gaskiya ba yalla ba ai ku ne masu garin in ba ku ba ai ba kaza ai ranke da ai ku ne manya ranke da da yayin ba ku ba kaza yo duk garin nan waye ba ku taimaka ba kuma ƙarya ne wallahi ta san ƙarya ne ba taimaki kowa ba to wannan ma bala'i ne yana daga aibobin harshe a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abu Bakr radiyallahu anhu cewa wani mutum ya yabi wani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce kai canka ka yanke wuyansa ai ka yanke wuyansa kaman ka gilla wuyan shi ne ai saboda abinda ka faɗi ba haka bane idan ma ya zama lalle sai ka faɗa in ma sai ka faɗa to sai dai ka ce a hasibu fulanan wallahu hasibu ina zaton dai wani mutumin kirki ne wani mai kaza ne amma dai Allah shi ne shaida shi ya fi sani sai dai ka faɗa haka ka ƙara da wala uzaki ala Allahi ahada ni ba zan iya tsarkake kowa ga Allah ba amma kawai ai ta faɗi ai ta maganganu ana bambaɗanci ana kaza wannan ka musiba ce babba sai illa ta gaba aibi na gaba mun kusa kai inda za mu tsaya insha Allah tona asirin kai mutum ya tona ma kansa asiri hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Bukhari da Muslim hadisin yake ya ce dukkan al'ummata dukkansu dukkan al'ummata abin yi wa rangwame ne abin yi wa rangwame ne in banda masu bayyanar da laifi yace kuma yana daga hauka yana daga hauka da wauta mutum ya aikata wani mummunan abu ba wanda ya sani cikin dare yaje wani abu mara kyau ko kuma ko da rana ne a wani wuri can ba a dai gani ba 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 dai wanda ya san yayi Allah ya ruba mai asiri ba a zo an kama shi na wannan ba wai kuma gari ya waye sai kuma zo yana cewa ai je nayi kaza ai je kaza akai don Allah ana wannan ko ba ai maza da mata suna wannan ko ba haka ba to wannan ma yana daga aibobin harshe Allah ya rufa asiri ba a gama mutum ba ba a gano shi ba kuma mutum da kansa ya je faɗi cikin hira wannan aibi ne babba sai abu na gaba izgilanci ga muminai yana cikin suratul hujurat aya ta 11 ya ayyuha allazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون الله يا هنا اي اينين ازغلي ga mutum hai ku ne ai masu imani ai mu kuma ai yan wuta ne ku dauke mu la ilaha illa allah izgili ko ko mutum ya sa wando ya dage wandan shi zuwa kauri ai na gashi wandan kanin shi ma ya sa dan izgilanci wata ai na gashi yana tafiya kamar zai tsallake wuta wandan shi kamar zai tsallake wuta kuma ai ta sa hijabi zubulun zubulun bululun bululun kamar wata ninja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma haza wannan aibi ne babba sai aibi na gaba zagi da cin mutunci zagi da cin mutunci mun da san hadisin manzo ko sallallahu alaihi wasallama wanda bukhari sun suka rawaito zagin musulmi menene fasikanci kuma bukhari ya rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mutum ba zai jefi wani mutum da kalmar fasikanci ba ko ya jefe shi da kalmar kafirci ba face wannan kalmar ta dawo gare shi in wanda aka jefa ba haka bane haka nan bukhari da muslim sun rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da yayi da'awar wani ne uban shi baban shi alhali ba haka ba ya kafirce wa Allah ya butulcewa Allah haka nan wanda yayi da'awar yana da kaza alhalibe da shi mata ga gidanku ta aro gwalagwalai ta sa ta je gidan biki ta ce nata ne kuma ƙarya take ƙarya ne wanda duk yayi da'awar abinda bai da shi manzo Allah ya ce to wannan bai tare da mu ranar kiyama kai ma ba kawai haka ba ya mata naji masaukin sa a wuta wanda dai ya kira wani mutum ya ce masa kafiri ko ya danganta kafirci ga mutum ko ya ce ma wani kai makiyin Allah ne to in wannan din ba haka bane to wannan kalmar sai ta dawo gare shi sai illa ta gaba to na asirin kwanciyar aure tsakanin miji da mata wannan ma yana daga aibobi da illolin harshe al-imamu muslim ya rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yace yana daga mafi sharrin mutane yana daga mafi sharrin mazauni ko masauki a wajen Allah a cikin mutane ranar kiyama mutumin da zai kwanta da iyalinsa sannan gari ya waye yazo yana bada labari ko ita tazo tana bada labarin ga yadda aka musamman cikin kawaye ko kuma shi cikin abokai sai abu na kusa da karshe tsinuwa tsinuwa yana daga aibobin harshe gashi ko manzo sallallahu alaihi wasallama yace tsinewa musulmi kaman kashe shi ne la'anul mu'mini ka katlihi a tsinewa mu'mini kaman an kashe shi ne ma'ana za a ba mutum kusan laifin kisa kenan fa haka al-imam al-bukhari bin sunan karu ta dace ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk masu yawan tsinuwa to ba za a ba su ceto ba ranar kiyama ba kuma za a zama daga cikin shahidai ba haka muslim ya rawaita hadisi tunda ai shi mumini ba sani da tsinuwa ba ba san da tsine tsine ba ko soke soke mutane su kan mutuncin mutane ba san shi ba ba san mu'mini da batsa ba ba san mu'mini da tsogararo ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya hadisi kenan tsogararo batsa sakin harshe fada abin da ya ga dama na da gaskin manyan manyan illolin harshe ma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah la yuhibbu al-fahishal mutafahisha Allah baya son mai sakin harshe ya fada abin da ya ga dama batsa tsugararo maganganun da aka so da wanda ke maganganu munana na batanci ga wasun shi Allah baya son shi to sai abu na karshe na illoli da aibobin harshe shine sukan dangantaka sukan dangantaka ha suwana ai gidan makera ne ko ai suwana ai mayu ne ai gidan mayu ne ko gidan masu dodo ne ko ba wannan ko mutum ya zo neman aure ai mahauta ne ko kuma uban shi ba ma guje ne musulunta yi la ilaha illallah mutumin kirki ya zo neman aure tsayayyen mutum mustaqimi a ce wai uban da ba guje to ina ruwan shi da uban shi ne ba guje ne kowa in za a yi tone-tone yaya yaya in za a yi tone-tone yaya ai za a tono abinda ba a so ko ba haka bane waɗannan lalle mu ji tsoron Allah mu san cewa harshe na da illoli yana da hatsari wannan kaɗan ne daga cikin matsalolin harshe kawai aka tsakuro don haka sai mu ji tsoron Allah ƴan uwa mu san cewa harshe yana da muhimmanci ni'ima ce amma kuma yana da hatsari mu sani cewa idan ba mu tsara harshenmu mun yi magana mai kyau ba to ba akwai hatsari don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu kalamin ibni adama alaihi lalahu illa amran bi ma'rufin wa nahyan an munkarin aw zikrallahi ta'ala dukkan magana da zaki faɗi inji manzon Allah duk wata magana da zan faɗi ko za mu faɗi to wannan maganan sai dai ya zama ta zama matsala gare mu inji manzon Allah ba za ta zama amfani gare mu ba in dai ba abu uku ba ko dai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ko kuma abin da yake ambaton Allah ne zikirin Allah ne don haka mu ji tsoron Allah mu sani kamar yadda wani mawaki yake cewa ifal lisanaka ayyuhal insanu la yaldagannaka innahu su'ubanu kan fil maqabiri min katiri lisanihi kad kana haba liqa'ahu shaga'anu ka tsara harshenka ya kai mutum don kar ya sare ka kar ya harbe ka kar ya tije ka domin harshe maciji ne da yawa a cikin kabari za ka ga mutumin da harshe ne ya kashe shi saboda magana da ya faɗi mutumin da yake kafin ya mutu manya-manyan gwaraza sadaukai masu ƙoƙari wanda ƴan ba gudu ba ja da baya sadaukai jarumai tsoron shi masu ke amma harshen shi ya kashe shi ashe kenan dole ne mutum ya hatara ko muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon tsara harshenmu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon amfani da harshenmu cikin abin da yake so kuma ya dace Allah ya tsare mu daga amfani da harshenmu cikin abin da zai kusantar da Allah ya nisanta mu daga Allah ya kusantar da mu daga azabar Allah Allah ya tsare mu daga sharrin harsunanmu Allah ya tsare mu daga girbe-girben harsunanmu watakila duk da cewa an sa wannan karatun sau uku ba a yi ba yau da aka yi watakila za ku ɗauka kila na biya bashi in kun yadda na biya bashi to na gode in kun ba ku yadda ba to ya nuna cewa nan da shekara biyu in ban mutu ba sai na dawo na biya bashi amma dai ina sa ran na biya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka ji mai amfani Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji na ilimi duk abin da muke ji na ilimi Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya sa mu karfin kawunan mu Allah ya sa mu karfin zukatan mu Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da sharrin masu neman mu da sharrin Allah ya kara mana ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi ba zan dakata ba har sai na yi godiya ta musamman ga jagororin wannan masallaci
musamman ma liman na khamsu salawati da kuma liman na juma'a malamin mu Sheikh Abdullahi Ali Talat da kuma ƴan uwa matasa masu jini a jika wanda kokarin shirye wannan muhadarat din musamman malam Abdullahi ya matsa mun matsawa ye mun waya waya ya kira ni kira ya tunatar da ni tunatarwa amma na gode mai tunda Allah ya bani ikon sauke nauyi da haka ina godiya gare shi da sauran ƴan uwa gaba ɗaya kuma na gode muku da kuka samu zama har da kanawa a cikin ku duk na gode muku Allah ta'ala ya tara mu gidan aljanna yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التكبير